Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 27 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
An kama wasu ma'aikatan kamfanin mai na Shell guda biyu kuma aka yi garkuwa da su a Najeriya. Kana an gano wata mace da mummunan rauni tare da wani dan yaro a yau Asabar a lokacin da ake gyaran wata gida a Sri Lanka inda jami'an tsaro da wasu 'yan bindiga suka yi musayar wuta. Wani alkalin kotun tarayyar Amurka kuma ya yanke ma wata 'yan rajin mallakar bindiga na kasar Rasha hukuncin zaman gidan kaso watanni 18.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kama wasu ma'aikatan kamfanin mai guda biyu tare da kashe 'yan sandan da ke kare su da direban da ke tuka su a yankin Niger Delta a tarayyar Najeriya. Sannan za ku ji cewa a kasar Ghana an yi wani taron kungiyoyin kwadago domin tsari mafi kyau da kuma kyakkyawan sakamako ga ma'aikata a Accra. Daga bisani, Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. An kama wasu ma'aikatan kamfanin mai na Shell guda biyu kuma aka yi garkuwa da su a Najeriya. An harbe dan sandan da ke musu rakiya hallahira. Ta bakin mai magana da yawun kamfanin fetur na Shell a Najeriya ya tabbatar da faruwar lamarin a cikin alhini na harin da aka kaiwa ma'aikatansa guda biyu da kuma jami'an tsaro na gwamnati a Rumuji da ke jihar Rivers akan hanyar da ta hada gabashi da kuma yammacin jihar. Wata majiya da aka saka ya ta fada wa kafafen yada labaran Najeriya cewa an bindigan sun yi wa mutanen kwantar bauda ne a cikin wannan harin. Mutanen suna kan hanyarsu ne daga jihar Bayelsa zuwa Rivers inda maharan suka afka musu a ranar Alhamis. An gano wata mace da mummunan rauni tare da wani dan yaro a yau Asabar a lokacin da ake gyaran wata gida a Sri Lanka inda jami'an tsaro suka yi musayar wuta da wani gungun 'yan bindiga a Kalmunai da ke yankin gabashin kasar. An dai kwantar da matar da kuma yaron a asibiti. Mai magana da yawun ma'aikatan sojin kasar ya ce an gano gawarwaki 15 ciki hadda na kadadin yara guda 6 a ciki da kuma wajen gidan inda aka yi musayar wuta da ma abubuwan fashewa, lamarin da ya faru a jiya Juma'a. Yan sandan sun ce akwai yiwuwar abubuwar fashewar da suka tashi a wannan harin ayyuka ne na masu kai harin kudar bakin wake. Rundunar sojin kasar ta samu abubuwan fashewa 15 da kuma rigunar da 'yan kungiyar ISIS ke amfani da ita da jirage marasa matuka, a cewar wata jaridar kasar Sri Lanka wadda ake kira da Daily Mirror. An kuma samu kwamfutan tafi da gidanka da babbar mota a gidan. Shugabannin jami'ar Katolika a Sri Lanka sun soke duk wasu taruka a gobe Lahadi a fadin kasar, a yayin da jami'ai suka ce akwai yiwuwar karin hare-hare a wannan tsibirin biyo bayan kusan mako daya da aka kai wani mummunan hari a ranar bukin Easter a ranar Lahadi, wanda masu kai harin kunar bakin wake suka tada bama-bamai a mujami'u da otal-otal, lamarin da ake zargin masu tsaurin ra'ayin Islama da aikatawa. Wani alkalin kotun tarayya a nan Amurka ya yankewa Maria Butina 'yar kasar Rasha kuma 'yan rajin mallakan bindiga hukuncin zaman gidan kaso na watanni 18 bisa laifin hada baki da wani babban jami'in Rasha wurin yin amfani da kungiyar masu kasuwancin bindiga ta kasa da kuma wasu 'yan siyasar Republican masu ra'ayin 'yan mazanjiya domin Rasha ta amfana. Maria Butina, tsohuwar ɗaliba a jami'ar Amurka a Washington, ta amince da aikata laifi a cikin watan Disamba. Wani alƙalin kotun gunduma a nan Washington ya faɗa a jiya Juma'a cewa Butina za a cire wato watanni 9 da ta yi zaman gidan kaso a cikin adadin ko kuma watanni da aka yanke mata, amma dai da zaran ta gama lokacin da aka yanke mata za a gaggauta mai da ita zuwa ƙasarta. Bayan hukuncin kotun, lauyan Butina Robert Driscoll ya ce ba su amince da wannan hukuncin ba, yana mai cewa tsarin Amurka na taimakawa 'yan ƙasar waje a matsayin wakilai wani lamari ne mai faɗin gaske. Ya kuma ce batun siyasar Amurka na wannan lokaci ya yi matukar tasiri a wannan hukunci da aka yanke mata. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana sa ran aika ƙarin sojoji 300 a zuwa rundunar Amurka da ke kan iyakar Amurka da kuma ƙasar Mexico a aikinsu da suke yi domin su samu daman kusanci da bakin haure, lamarin da ya saba wa tsarin farko da ya hana dakarun ƙasar kusanci da bakin haure. Ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ta faɗa a jiya Juma'a cewa ƙarin sojoji 300 zai haɗa ne da masu dafa wa sojoji abinci, wanda za su riƙa dafa bakin hauren abinci, da sauran wasu sojoji wanda za su yi ayyuka da dama da ya haɗa da direbobin bus wanda za su yi jigilan bakin hauren da ake tsare da su. Wannan mataki dai ya sha bamban da tsarin Amurka wanda ya hana yin sojoji yin mu'amala kai tsaye da bakin haure. Mai magana da yawun Pentagon Charlie Summers ya ce tunda yake jami'an su za su dafa wa bakin hauren abinci, to dole ne fa su zo kusa da su. Sai dai ya ce sakataren tsaro mai riko Patrick Shanahan bai riga ya sanya hannu akan wannan buƙatar ƙarin sojoji wanda ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security ta yi ba, amma ana sa ran zai yi hakan nan ba daɗewa ba. Tun da farko wannan wata ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai buƙaci ƙarin sojoji akan iyakar da Mexico. Ƙasar Pakistan ta dakatar da gangamin bada maganin rigakafin cutar shan inna a faɗin ƙasar, sai dai dakatarwan ta biyo bayan kisar da aka yi wa wata ma'aikaciyar bada maganin polio ɗin ne a wani harin da aka kai wa ma'aikatan polio da kuma ƙona wani asibitin gwamnati. Cutar polio na ci gaba da zama babbar annoba a wasu ƙasashe guda uku da suka hada da Pakistan da Afghanistan da kuma Najeriya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahoton namu. Wasu 'yan bindiga sun kama wasu ma'aikatan kamfanin mai guda biyu tare da kashe 'yan sandan da ke kare su da direban da ke tuka su a wani harin kwantan bauna a yankin Niger Delta a tarayyar Najeriya. Ga wakilin muryar Amurka Lamido Abubakar daga Port Harcourt dauke da rahoton.
Wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a kai ga gane su ba sun kame wasu ma'aikatan kamfanin mai guda biyu tare da kashe jami'an 'yan sandan da ke kare lafiyarsu da ma direban da ke tuka su a wani harin kwantan bauna a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Harin da ya afku ne a yayin da ma'aikatan na kamfanin man Shell ke kan hanyarsu ta dawowa daga wata tafiyar aiki a kan titin Rumuji da ke karamar hukumar Abuwa a yankin Aho da ta yamma. 'Yan bindigar sun kashe 'yan sandan da ke kare lafiyarsu da ma matukin motarsu kamin samun nasarar kame ma'aikatan na kamfanin man Shell. Rundunar 'yan sandan jihar Rivers, wato jihar da lamarin ya faru, ta tabbatar da afkuwar lamarin. Musa Imoni Inamdi shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers ya ce mun tabbatar da sace manyan ma'aikatan kamfanin man Shell da ke kan hanyarsu ta Rumuji a ƙaramar hukumar Abuwa dake aho da tayamma a jihar Taribas kuma a tsaye muke wajen tabbatar da cewa mun ceto su. Yace jami'an tsaron mu dake kare lafiyar ma'aikatan kamfanin mai na Shell kuma sun rasa rayukansu. Muna gudanar da wani aiki na musamman tare da ƴan uwanmu jami'an tsaro na soji domin tabbatar da samun nasarar wannan aikin. Kuma wasu rahotanni na nuna cewar ɗan bindigar na magana da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su bai ne su nunar cewa za a biya kuɗin fansa da suka kai kimanin naira miliyan 40 kamin kaiwa ga sako ma'aikatan. Tukur rundunar ƴan sandan jihar Taribas tana da wannan labarin. Na tambayi Musa Inamdi Imoni yace yace lalle ba mu da wannan labarin na batun bayar da kuɗin fansa, amma iyalan ma'aikatan na kamfanin man Shell su zo nan hidikwatar rundunar ƴan sanda da ke jihar Ribas domin su ba mu bayani. Mu yi aiki da su tare domin tabbatar da an ceto waɗanda ake garkuwa da su. Ha kuma kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taribas ya ce ba za mu yi aiki da ƙarfin bindiga ba domin muna so waɗanda aka yi garkuwa da su mu ceto su da rayukansu. Ita ma wata ƴan yankin Niger Delta ta ce
from the Niger Delta, the issue of kidnapping has been very rampant, especially the recent ones, companies, and it's very bad.
Tace sunana Amira kuma ni a yankin Niger Delta ce. Shanin garkuwa da mutane a yankin mu na Niger Delta ya zama ruwan dare kuma abin da ya faru na baya-bayan nan musamman na sace ma'aikatan kamfanin mai na Shell ya yi muni matuka. Kuma muna kira ga rundunonin tsaro na haɗin gwiwa da su ƙara mai da himma don tabbatar da tsaro musamman a yankin mu na Niger Delta. Kawo yanzu dai kamfanin haƙar mai na Shell bai kai ga bayyana sunayen waɗanda aka yi garkuwa da su ba da kuma ƙasashen da suka fito, sai dai kuma ya fidda sanarwa ta nuna alhini game da faruwar wannan lamarin. Hamidu Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Zaman lafiya ginshiƙi rayuwa.
A gaida Lamido Abubakar, yanzu kuma za mu koma kasar Ghana inda aka yi taron ƙungiyoyin ƙadago domin fafutukar tabbatar da kyautata halin tattalin arzikin ma'aikata da kuma kyawawan sakamako ga membobin ƙungiyar na ma'aikata a Accra. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas daga Accra na ɗauke da rahoton.
Don nuna damuwa game da makoman ma'aikata cikin kasar yayin da hali na tattalin arziki ke ci gaba da addaba da kawar da masu ayyuka daga aiki, a wani taron kungiyoyin ƙadago don tattauna fanshon ma'aikata na Accra, Project Assistant din Frederick Ebert Tintin, Dr. Daniel Mann na kurarin yanayin aiki mai kyau da kuma albashi mai tsoka wa ma'aikata. Muna fafutuka ne don aiki mai kyau da kuma kyautata hali na tattalin arzikinmu. Kuma ƙudurinmu a yanzu mun dage fiye da duk wani lokaci, kuma ya saura a gare mu. Mudukufa ka'in da na'in, mutuna da ranar da muke shirin fitowa sabon mako akan tituna. Mutuna ba mu kadai bane, a haɗe muna da ƙarfi. Mu ma'aikatar duniya mu ne ke sarrafa, kuma ya kamata mu samu rabo mai kyau, ba wai kawai na ribar da ake samu ba, amma har a yanke shawara. Babban daraktar Senate Dr. John Furutankoran ya ce ma'aikatarsa ta soma daukar matakan magance duk abin da ke kawo tsaiko tare da shirye takardun kuɗin ma'aikata.
The reforms that I try to speak to,
gyaran da nake magana a kansu suna da yawa. Na farko, mutane ba sa son su fahimci cewa duk abin da muke yi na tafiya ne akan kuɗin na fansho da muke biya. Kuɗin na akan sharaɗi ne na doka. Akwai maganar mutane su yi murabus a shekarun 60, sa'annan ga muhimmin tambayar ko gudunmawar yanzu ya isa wurin ɗorewar tsarin wagobi. Don shi wannan tattaunawa da za mu yi don tabbatar da cewa tsarin da muke tafiyarwa kwalliya ta biya kuɗin sabulu akan abin da ake buri don kuma zuri'ar gobe akan hanyar da za a bi da tsarin na fanshu kungiyar kadago ta yi imani yin gyara cikin dokar don ta matsantawa dukkan masu aiki su rinka biyan gudunmuwar fanshon ma'aikatansu ne hanyar bi Dr. Yao Bani babban magatakardar TUC
less than 4 or 5 people they think they are not part
in wani ya dauki mutane kasa da 4 ko 5 aiki sai suna tunanin ba su ciki ina gani adalci ne a kula da wadanda duk aka dauka aiki har su yi murabunsa muna bukatar canje tunanin mutane daya kenan ina jin kuma mu canje dokar ya kamata dokar ta bar kowa ya dauki wani aiki ya register mission akan social security wadannan ne abubuwa da zamu gabatar a ranar midi alƙalluma dai sun nuna cewar kashi 14 cikin 100 na ma'aikatu kan biya gudunmuwar social security su kan lokaci kuma wannan kamar yadda Senate ta nuna shine dalili da yasa suke buƙatar ɗaukar tsauraran matakan kwato wannan kuɗi gidauniyar ta ce ta ɗauki jami'an tabbatar da amfani da umarnin kuma a kotu akwai hurumin hukunta waɗanda suka saba wa dokar tare nan gabanin ranar bokin mede karkashin take fanshu wa kowa gudunmuwar kawayen kyautata rayuwa Ridwan Lamuk Tara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
A gaida Ridwan Abbas masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 11 na safe da minti 16 ga shirin mu na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji ansar tambayar Yahuza dan kani daga Bauchi kan kasafin kuɗi da kuma ta Yakubu Husaini daga Gombe kan yakin nan na babatu ko kuluwa da turanci. To bari mu fara da ansar tambayar Yahuza dan kani kan ma'ana da kuma fasalin kasafin kuɗi da kasashe kan yi shekara-shekara. Idan Malam Yahuza na saurare to ga wani masanin tattalin arziki a Najeriya Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da ansar ka.
Bari mu fara bayani akan menene ma kasafin kuɗi. To a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama ta gaba. Wato wannan shirin aka yi shi ne a cikin shekara guda. Kasafin kuɗi gwamnati takan fitar da abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Sannan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati. Wanda shi ne muke tambaya. Akwai fanni da ya shafi cigaba. Abubuwan da za su kawo cigaba a cikin ƙasa. Ka samu ku sani cewa fanni da ya shafi al'amuran yau da kullun na gwamnati a cikin kasafin kuɗi ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuskar kashe-kashe da kuɗi. Wato, sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba za a gudanar da ita to dole a kashe kuɗi a kan. Waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su. Saɓanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba. Misali, al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata albashinsu kwasa-kwasai da za a tura su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati kuma wannan haƙƙi na ma'aikata ba lallai ma'aikatan da ke yanzu ba amma wanda suka bar aiki a baya wanda ake kira pension dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da ake kira harkoki na gudanarwa na gwamnati ne da kullum a cikin kasafin. Ina fata ku suna ganewa. Al'amura da suka shafi cigaban kasa ba ɗayan fanni kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo cigaba a cikin kasa misali kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a cikin ƙasa ko sayan wasu na'urori ko kayan aiki da za a yi amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Wato akan kira su waɗannan ci gaba domin a lallai a ce an kashe kuɗin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Kare idan aka yi hanyoyi. Ta ga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. Ko kuma a ce an gyara filayen jirage ko kuma a ce an sai ma jiragen sama. Na gwamnati ne. Wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara. Za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati. Da waɗannan su ake kira na ci gaba. Amma wancan na gudanarwa wato dukan faru ne a kowace shekara. Kuma an kashe shi a wannan shekara an kashe su ne. A lallai ake za a amfani da wannan kashe-kashen ruwa
su. Wataƙila za su so su san idan aka ce kuɗaɗen ayyukan yau da kullum. Daman kuɗaɗen na ƙasa ne koko ana hasashen za a same su ke sannan in ana hasashen za a same su ne ya za a same su.
Ina son sani cewa shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe. Abinda ake hasashen zai shigo. Da kuma abinda ake hasashen za a kashe. Ta fannin al'amuran yau da kullum na gwamnati kamar da na bayani. Da kuma al'amuran ci gaba na gwamnati. Don haka ba wai kuɗin aka tara ƙasa. Tana aka ce bari a yi kasafin kuɗin ba a hasashe ne ake. Na ce ga abinda zai shigo ga kuma yadda za a kashe su. To yawanci kuɗaɗen gwamnati dai hanyoyin babban hanya da suke shigowa ga gwamnati ba ta wuce haraji ba. In ka dubi yawancin kasashen duniya haraji shi ne hanya babba da gwamnati ke samun kuɗin gudanarwa. Sai kuma idan ƙasar a ce Allah ba albarkatun ƙasa. Musamman kamar ƙasar Najeriya kaga muna da mai gwamnati takan fitar da mai ta tace shi ta kuma sayar ga 'yan ƙasa da kuma ƙasashe makwabta. Wannan ma hanya ce da ake samun kuɗi. Amma sai babbar magana haraji.
To sai kuma ansar tambayar Malam Yakubu Husaini kan yakin cacar baka da wai ake ganin na iya sake faruwa tsakanin Amurka da Rasha. Idan Malam Yakubu Husaini na saurare ga dai abin da ya sauƙaƙa kan ma'ana da kuma yanayin yakin na cacar baka. Kamar yadda kalmomin ke nunawa shi yakin cacar baka yaki ne da ake yi da baki. Wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaƙi ga dangadan. A taƙaice dai yaƙin cacar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani ɓangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yaƙin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar turanci ta kuluwa. Wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaƙi. Wato a zahiri abin ya wuce amfani da barazanar baka. To amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin Hausa musamman ma wanda bai yi boko ba. Yaƙin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi ga dangadan ko kuma wata dabarar kaffa-kaffa da yaƙi. Ko don ana tsoron juna ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri tafi ribar da za a ci ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali. A zahiri yaƙin cacar baka banda cacar bakin ya kuma hada da rige-rigen kere-keren mugan kayan yaƙi da gwaje-gwajen su da girke sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Kasashen da aka san su da yaƙin cacar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma akan fassara ma'anar yaƙin cacar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen yaƙin duniya na biyu zuwa lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaƙi na cacar baka zai kai ga yaƙi ga dangadan har ma da nukiliya. To amma an samu kauce ma hakan. A wannan yaƙin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowacce na tafe ne da ƙawayenta. Sauran kasashen da suka ki shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su 'yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun hada da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. sauran kawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga kungiyar kawance ta NATO. Sauran kuma suna wasu kungiyoyi na yanki. Ita kuma Rasha kawayenta sun hada da gabashin Jamus da Czechoslovakia da Romania da Hungary da Poland waɗanda ƙasashe ne na gabashin Turai kuma mambobin wasu. Haka zalika ƙasashe irin su Cuba da Korea ta Arewa da China da Mongolia da dai sauransu sun yi kawance da tarayyar Soviet a lokuta daban-daban. An samu barkewar yakin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba. Bambancin aƙidar ya hada da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yada tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yada tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikin su na ikirarin bin tsarin demokradiya irin nata. An ci gaba da wannan yaki na cacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. To sai a kasance da mu makon gobe dan ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da wanda ya hada mana sautin Salaman Abo da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na Fada, inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika gayyatar da Majalisar Dattawa ta yi wa babban Speta Janar na 'yan sandan Najeriya na cewa ya gurfana a gaban zauren majalisa domin ya yi mata bayani kan ƙaruwar matsalar garkuwa da mutane ya yi daidai. Da fatan Speta Janar na 'yan sanda zai amsa gayyatar da majalisa ta yi masa. Sai sako daga Amina Adamu Malam Maduri da Salisu Garba Garin Gabas a jihar Jigawa, inda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bamu dama mu yi kira ga manya da ƙananan 'yan kasuwar ƙasar mu Najeriya da su yi wa Allah su tausaya wa talakawa kada su ƙara kayan masarufin kuɗi a wannan lokaci da watan Ramadan ke karatuwa. Saƙon mu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Hamza Galadima Birnin Kebbi da Sani Mai Lange-lange Yalwa Yawuri, inda suka ce salam muryar Amurka, don Allah ku bamu dama mu kira ga gwamnatin tarayya da jihohin Zamfara, Kaduna, Katsina tare da sauran jihohi da ke da tarin masu sata da garkuwa da jama'a da nufin karɓar kuɗin fansa da su hanzarta kafa kotuttuka na musamman waɗanda za su rinƙa yanke hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da hannu cikin wannan mummunan abin ki. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
An kama wasu ma'aikatan kamfanin mai na Shell guda biyu aka yi garkuwa da su a Najeriya. An harbe ɗan sanda da ke musu rakiya. Ta bakin mai magana da yawunsa kamfanin man fetur na Shell a Najeriya ya tabbatar da faruwar lamarin a cikin alhini na halin da aka kai wa ma'aikatansa guda biyu da kuma jami'an tsaro na gwamnati a Rumuji a jihar Rivers akan hanyar da ta hada gabashi da kuma yammacin jihar. An gano wata mace da mummunar rauni tare da wani ɗan yaro a yau Asabar da ake gyaran wata gida a Sri Lanka, inda jami'an tsaro suka yi musayar wuta da wani gungun 'yan bindiga a Kalbunai da ke yankin gabashin ƙasar. An dai kwantar da matar da kuma yaron a asibiti. Mai magana da yawun ma'aikatan tsaro ko kuma ma'aikatan sojin ƙasar ya ce an gano gawarwaki 15 ciki har da na ƙananan yara guda 6 a cikin da kuma waje gidan wanda aka yi musayar wutan da abubuwan fashewa, lamarin da ya faru a jiya Juma'a. Ma'aikatan tsaron Amurka ta ce tana sa ran za a kai ƙarin sojoji 300 a kan rundunar Amurka da ke kan iyakar kudancin ƙasar da Mexico a aiki da suke yi na kula da bakin haure.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Vitek Zanga-Zanga, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
zuwa Afrika.